daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku isarren mu a tashar View Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 7 na safe kenan agogon Ghana, 3 na dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalma Sigarba muka sake dawo a daidai wannan lokaci inda za ku ji cewa
a matsayin na wakilin mutanen al'umma mu ba mu san taya aka kashe kudin nan ba, ba mu san wa aka ba mu ba, ba mu gani ba a ƙasa, ba mu sani ba ni a iya sani.
Za ku ji waɗanne kuɗaɗe ne wannan wakili na al'ummar yankin Mambila da ya fama da rikici a 'yan watannin baya a Najeriya yake korafin ba a basu ba. Sannan baya ga haka Saliu Garba na tafi da shirin sana da rashin tayi, baya ga sharhin jaridun Najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayinku da kuka turo mana zamu karanto wato zamu gabatar muku. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mutane akalla 6 sun mutu sannan wasu fiye da 35 sun samu raunuka sanadiyar bindigar da wani gidan mai yayi a shatiletalin Atomic Junction da ke daura da unguwar Legon da ke bayan garin Accra babban birnin kasar Ghana a cewar hukumar kashe gobara ta Ghana. Fashewar ta auku a gidan mai wadda ta tilasta ma mazauna wajen gudu da daren ranar Asabar. Inji wato an ji karanta a fadin birnin kuma ta haddasa tashin wata babbar wuta. Shugaban Ghana Nana Akufo-Addo ya rubuta kafar Twitter cewa fashewar ta kada shi matuka. Akufo-Addo ya ce ya tura mataimakin shugaban kasa Muhammadu Bawumai jiya Lahadi ya je ya ga wurin da hadarin ya faru. Ya kara da cewa gwamnati ta himmantu wajen ganin cewa irin wannan al'amarin bai sake faruwa ba.
Kwamandan askarawan tsaro na musamman na juyin juyin halin Iran ya yi gargadi ga sansanonin sojin Amurka da ke yankin gabas tsakiya cewa za su fuskanci yiwuwar harin makami mai linzami daga Iran muddin Amurka ta kakaba wa Iran sabon takunkumi. Shugaban Amurka Donald Trump na shirin yin shela cikin 'yan kwanaki masu zuwa cewa Iran ba ta kiyaye matsayar ƙasa da ƙasa da aka cimma a shekarar 2015 na daƙile shirin makamin nukiliyar ta. To amma zai baiwa majalisar dokokin Amurka din wa'adin kwanaki 60 don yanke shawarar ko a kakaba ma Iran sabbin takunkumin ko kuma a'a. Sai dai kuma kafafun yada labaran Iran sun ruwaito kwamandan askarawan tsaron kasar Muhammad Ali Jafari na gargadi jiya Lahadi cewa muddin a kakaba musu sabbin takunkumi to sai dai ko Amurka ta kawar da sansanonin sojin ta zuwa da'irin nisan kilomita 2000 da makami masu linzami na Iran ke iya kaiwa. Sansanonin sojin Amurka din na kasashen Bahrain da Iraq da Oman da Afghanistan ne waɗanda dukkaninsu ba su wuce nisan kilomita 500 daga kan iyakar Iran din ba.
Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na ci gaba da nuna bujirewa ta wajen bayyana shirin makamin nukiliyar ƙasarsa da cewa takobi ne mai daraja na kare ƙasar daga takala, duk da ci gaba da takura gwamnatinsa da shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe ke yi. Kafar labaran gwamnatin Koriya ta Arewa ta bayyana cewa ranar Asabar Kim ya gaya ma mashahurin kwamitin nan na jam'iyyar ma'aikata mai mulki cewa makaman nukiliya din kariya ce mai tabbatar da wa kasar yaucinta daga abin da ya kira daɗaɗɗiyar barazanar makaman nukiliya daga Amurka mai son danne wasu ƙasashen. To amma ya amsa cewa rikicin Koriya ta Arewa da Amurka da Japan da Koriya ta Kudu da wasu ƙasashen game da shirinta na nukiliya matsala ce mai sarƙaƙiya a matakin ƙasa da ƙasa. Jaddada goyon baya ga shirin nukiliyar Koriya ta Arewa da shugaba Kim ya yi ya faru ne bayan da shugaba Donald Trump ya faɗi ranar Asabar cewa abu guda ne kaɗai maganin wannan rigimar da ake yi da Koriya ta Arewa. Ganin yadda gwamnatocin Amurka da suka shuɗe suka yi ta tattauna da Koriya ta Arewar ba tare da cimma komai ba, ba a san takamaiman abin da Trump ke nufi da wannan maganar ba, to amma wasu na ganin kamar dai matakin soja ke nufi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta dakatar da bayar da duk wata visa ta zuwa kasar daga Turkiya wadda ba ta masu kaura ba har zuwa wani lokaci, a cewar ofishin jakadancin Amurka dake birnin Ankara. Wata takaddar bayanin ofishin jakadancin wadda ta fito jiya Lahadi na cewa wasu al'amura na baya-bayan nan sun tilasta Amurka sake nazari kan yadda gwamnatin Turkiya ke daukar tsaron lafiyar ofishin jakadancin Amurka da kuma ma'aikatansa. Takaddar ba ta yi cikakken bayani dalilin sake nazarin ba da kuma ko wannan dakatarwa ta tsawon wani lokaci ce. Yan sa'o'i bayan nan sai Turkiya ta maida martani da sanarwar cewa ita ma ta dakatar da bayar da tata visa ga Amurkawa da ke son zuwa kasar ta. Tana mai amfani da irin lafazin da Amurka ta yi amfani da shi wajen dakatar da tata visar.
Mazauna yankin Catalonia da ke adawa da yankin wato yunkurin gwamnatin yankin na ballewa daga Spain sun yi gangami jiya Lahadi a Barcelona. Yan sanda sun ce masu zanga-zanga wajen 350 ne suka hallara, a yayin da kuma waɗanda suka shirya gangamin suka ce mutane sama da 900 ne suka hallara. Gangamin ya gudana cikin lumana kuma babu wani rahoton wata matsala sosai. A makon jiya, 'yan Catalonia suka kada ƙuri'ar ayyana 'yancin kai da gagarumin rinjaye. A wannan ƙuri'ar wadda gwamnatin Spain ke ɗauka a matsayin haramtacciya, kashi 90 cikin 100 ne suka zaɓi ɓallewa daga Spain. To amma waɗanda suka kada ƙuri'ar suka yi rabin yawan waɗanda suka cancanci kada ƙuri'ar ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, wata gamayyar kungiyar mata a jihar Borno da ake kira NCWS ta takaice ta koka da irin mawuyacin halin da matan da suka rasa mazajensu a rikicin Boko Haram ke ciki, waɗanda adadinsu ta ce ya kai kusan 40,000 a kiyasin da ta yi. Ga Haruna Rodo biyu da ƙarin bayani a wannan rahoto wanda ya fara da batun wani taro da wata gamayyar kungiyoyin jihar ta Borno suka yi, wacce ta yi kira ga gwamnatin tarayya da ta ƙara ƙaimi wajen yaƙi da Boko Haram.
Alhaji Baba Gana Gambo Bede shine shugaban wannan kungiya.
Ana kan yin shi abun bata karewa. A yake su gobe abun baya karewa. Shine muna so ainihin firagan mandin ta sake yin himma ta ƙara ma sojojin nan kwarfin gwiwa saboda a ci gaba da yakan Boko Haram har su zama fasana.
Hajiya Gana Alƙali dai ita ce shugaban kungiyar gamayyar mata na jihar Borno da ake kira NCWS.
Wannan kashe-kashe da aka yi mata su suka fi yawa. Sune wanda suke cikin wannan kuncin
wanda
aka kashe mazajensu an musu da yara. Ya'ya wata tana da ya'ya 5-6, wannan kawai akalla ne na fada, da wanda take da 10, da wanda take shayarwa yanzu, da kuma sauransu wanda suke zuwa makaranta. Yaran nan an kashe ubansu, an tattara an zo makarantan da suka dan fara ba su iya sun ci gaba da shi ba. Ga ƴan mata budurwai suna yawo haka a titi, wani lokaci a cikin camp suna fitowa dan su je su nemo abin da za su ci. Fitowar su zo su nemi abin da za su ci din, sai kuma iyayen mu mazan suke daukan su aje ayi lalata da su. To kaga yarinya da kwana kadan babu tayi ciki.
Mata nawa ne za a iya cewa wanda suka rasa mazajen su zaka jahar Borno sakamakon wannan rikici?
Sun fi 15,000 yanzu zai kai kaman kusan 40,000.
Yanzu kamar matar da yawanci suka samu ciki sakamakon irin wannan neman abin da za su ci, kuna da kaman adadin su ko kuma kiyasin su za su kai nawa?
Zai kai 5,000 haka, dan sun zo daga kauye ne. Karazube ana neman su a cikin camp din, ma ɗan camp matasa din suna neman su.
Mr. Frank Okolobe dai shine coordinator wannan kungiya, bai so ma da bayyana dalilan su na ma kafa wannan kungiyar kamar haka.
Wata rana ina zaune a bakin studio na, sai na gan an kawo ana kuka, akwai wayansu civilian JTF wanda aka kashe su daga gobiyo din nan.
Na gan to wayannan mutanen sun mutu, me amfani wannan ma yana zuwa kusa da mu kenan, abun wata rana zai zo ya dauke mu. Shine sai na yi yunkuri na kira abokane daya biyu, sai suka bani goyen baya, sai yau ga muna mun zo nan.
Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Wa zai cuci ba Allah, wa zai zagi ba Allah.
To tani bayan rikicin da aka yi fama da shi a yankin Mambila na jihar Taraban Najeriya, waɗanda rikicin ya raba da muhallansu ciki har da waɗanda suka bazama har zuwa ƙasar Kamaru domin neman mafaka, sun nuna zaƙonsu ta ganin sun koma gidajensu. To sai da gwamnatin jihar ta Taraba, kamar yadda jami'in yaɗa labaran ta Hassan Mijinyawa ya faɗa a farkon wannan rahoto na Ibrahim Abdulaziz, na ɗaukan matakan da za su ba 'yan gudun hijirar damar komawa gidajensu.
Ko sati biyu da suka wuce, gwamna Darius Ishaku ya tura mataimakin gwamna Haruna Manu ya je can ƙasar Kamaru ya je ya zanta da mutanen mu, an magana da su, su fahimci abubuwan da gwamnati ke ciki da kokarin da ake yi na samun cewa duk abubuwan da suke bukata a wadata su da wannan anan tsaunin mambila kafin su dawo, an kuma gaya musu abubuwa da aka riga da aka yi. To su ma sun faɗi nasu korafe-korafe abubuwan da suke ganin ya kamata a ce su ma an yi musu kafin su dawo. Kuma yanzu haka da nake maka magana, an wadata jami'an tsaro da abubuwan da suke bukata saboda su inganta ayyukansu a nan tsaunin.
A kwanaki ne ma dai shahararren ɗan kasuwar na Afirka Aliko Dangote ya bada gudunmawar naira miliyan 50 domin agaza waɗanda lamarin ya shafa. To ko anya an raba waɗannan kuɗaɗe kuwa, barista Bashir Muhammad da ake walakabe da barista Fafe da majalisar dokin jihar ne da ke wakiltar mazaɓar Guroje ya ce kawo yanzu ba ba su koda kwandala ba.
Miliyan 50 ya bayar. To ni har ila yau a matsayina na wakilin mutanen al'ummarmu ba mu san taya aka kashe kuɗin nan ba, ba mu san wa aka bama ba, ba mu gani ba a ƙasa, ba mu sani ba. Ni a iya sani.
Yamma zuwa wannan lokaci, akasarin al'ummomin na gudun hijira ne a garuruwan da suka hala da Mai Samari, Guroje, Gembu, Baruwa da kuma Jalingofa da jihar, yayin da wasu kuma suka ƙetara zuwa Banyo da Sambulabu da ke jamhuriyar Kamaru. Kuma na ta bangaren hukumar ke ɗauki ta Najeriya wato NEMA ta ce ma bata mance da su ba, kamar da yadda sabon jami'in hukumar mai kula da jiyon Adama da Taraba Bashir Garga ya bayyana.
Don mun tafi da kaya cikin trela 112 inda muka bayar a Guroje, Mbamga, Dorofi, Hainare, Mayon Daga da sauran wuraren da wannan ta'adi ya shafa.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waka.
Tafiya bai dawowa ba, dan adam ba komai ne ba, fitina ba a san ƙarshe ba.
Tafiya bai dawowa ba.
Yanzu karfe 3 na dare ne da minti kusan 13 a nan Washington DC, ana tare ne kuma da sashen Hausa na Murar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya.
Masu sauraron mu, barkamu da sake raduwa a filin da rashin ta yi, wanda ni Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa. Najeriya ƙasa ce da tattalin arzikinta ya ta'allaka kacokan kan kuɗaɗen da take samu da wajen sayar da man fetur. Idan dai ba lokacin da gwamnatin yanzu ta shigo ba, tana ƙoƙarin inganta harkokin noma. Yayin da farashin man fetur ya faɗi a kasuwar duniya, ƙasar ta shiga fama da ƙarancin kuɗi, kuma har yanzu tana fama da shi. Yawancin abubuwan da gwamnatin Najeriya da 'yan ƙasar ma suka fi amfani da su, dole ne su saye su daga ƙasashen waje. Lamarin da ya sa duk abin da ya shafi dala ya shafi rayuwarsu, saboda dole ne su sayi dala domin su sayo abubuwan da suke bukata. To sai dai gwamnatin Najeriya tana amfani da farashin dala kusan kashi 4 ko 5. Shin ko me yasa ta yi hakan? Domin amsa wannan tambayar, filin ya gayyato Malam Shehu Aliyu, masanin ilimin tsimi da tanadi, wanda kuma ƙwararre ne akan harkokin tattalin arziki. Ga yadda firar tamu ta kasance, mun lura cewa farashin dala a Najeriya akwai su sun kai wajen kashi 5. Akwai na masu masana'antu, akwai na masu zuwa makaranta, akwai na masu neman jinya, akwai na masu zuwa conference, akwai kuma wanda ake sayar ma bankuna daban-daban. So wai me ya jawo haka, me yasa, menene a fannin tattalin arziki? Me ya ja wannan, kuma me ya illarsa, me ya amfaninsa?
To, game da ita kasuwar kuɗi, kasuwa ce wacce akwai wacce take direct, wato flexible, wanda aka bar kasuwa ta yi halinta wajen daidaita farashin kuɗaɗen da ake siya a cikin kasuwar kuɗi. Akwai kuma wanda kasuwa da take fixed exchange rate, wato wanda gwamnati takan iyakance abin da za a siyar akan kuɗi a ɗaya domin a daidaita tattalin arzikin ƙasa. To ko da wani lokaci idan aka samu yanayin kasuwa wanda gwamnati ta kayyade abin da take siyarwa, kamar misali kasar Saudi Arabia wacce ta daɗe akan wannan fixed exchange rate, to kaga ta wani yanayi ne wanda aka bar kuɗaɗe su a saida su akan wani farashi. to ita kuma a Najeriya a halin da kasuwar kudin take ciki, kasuwa ce wacce aka dan irin wannan kasuwa na tsayi da farashi, amma sai daga baya sai aka ga cewa a bar ita naira ta nemo yancinta a cikin kasuwa, amma kuma gwamnati a lokaci-lokaci tana sa kanta a cikin kasuwa. To wannan lokaci-lokaci da gwamnati ke sa kanta a cikin kasuwa shine ya bambanta farashi da abin da ake siyar ma bankuna, da abin da ake siyar ma 'yan canji, da abin da ake siyar ma masu masana'antu, da waɗanda ake ba masu neman lafiya, da wanda ake ba masu aikin haji, da wanda ake ba kuma kamar masu karatu a kasashen waje. Ko da lokaci akwai dokoki wanda ana kula da abin da yake kasuwa ne, da kuma yadda za a daidaita farashi, don duk maganar da ake akan daidaita farashin dana, ana magana ne akan daidaita farashin abin da za a yi mu'amala da su domin a samu daidaito a cikin tattalin arzikin ƙasa.
Tumalan Yashau, ba gani cewa irin wannan bambance-bambance ana yi amfani da shi a cuci gwamnatin, a kuma cuci ƙasar. Misali, idan farashin da ake ba masana'antu daban yake da wanda ake ba masu bureau de change, mutum na iya zagawa ya karbi na masana'antu din ya koma bureau de change ya sayar musu.
Ya wato in tafi tarihin kuɗi da kuma kasuwanci kuɗi a Najeriya, an yi kasuwanni kala-kala, an yi secondary foreign exchange, an yi autonomous market, sannan kuma an yi kasuwanni wanda muke da shi, wanda ake akwai partial intervention na gwamnati.
To na ce duk waɗannan kasuwanni ina suka kai ƙasar?
Eto, inda suka kai kasan kowanne ta ba da irin gudunmuwar da za ta bayar, kuma ta samar da irin matsalolin da aka gani. To amma abin da aka kasa cimma shi ne, kasan ita gwamnatin Najeriya tana fama da lalurori ne daban-daban wanda ya shafi jami'an da ke gudanar da bankuna, da kuma jami'an da ke gudanar da babban bankin ƙasa, da kuma jami'an da ke kasuwanci a cikin ƙasa. To amma abin da ya fi wahalar da kuɗin ƙasan shi ne shigan da 'yan siyasa suke cikin kasuwan kuɗi na wato yanda aka canza alƙiblan kuɗaɗen da ke cikin bankuna suka koma hannun mutane waɗanda yake ba 'yan kasuwa ba, su kuma ba masu zuba jari ba, a ya koma hannun mutane waɗanda aka ije dalolin nan, waɗanda aka kaɗa su daga cikin kasuwa, aka ije su a inda bai kamata a ije waɗannan kuɗaɗe ba, wanda tattalin arzikin Najeriya shi ne ya zo da irin wannan yanayi. Saboda haka ne kuma ya haifar da canje-canje, saboda a kowane lokaci idan aka shiga wannan kasuwa za ka iske cewa duk yanda aka so a sai da farashin dala, kuma aka fitar da ƙididdiga, za ka iska cewa akwai ba a ta ɓangare ɗaya kuɗaɗen ke shigowa kasuwan ba, akwai kuɗaɗen da ke shigowa kasuwan daga babban bankin ƙasa, akwai kuɗaɗen da ke shigowa a gabashin ƴan birtice, sannan akwai kuɗaɗen da suke dalolin da suke da yawa a hannun mutane wanda tun daɗin daɗewa suka fita ba kan ƙa'idoji ba, suka koma hannun mutane wanda kuma har a yanzu su ne suke ba tattalin arzikin matsala, yanda yake lokuta da dama suka rike kuɗaɗen, in suka rike kuɗaɗen sai farashin ya ɗaga. To tun da farashin ya ɗaga a kasuwa, su da suke rike da waɗannan kuɗaɗe wanda darajar su bai sauka, kullum suke cinye ribar da ake samu wajen kwace kuɗaɗe a hannun mutane ya koma hannunsu.
To malam, babu abin da gwamnati za ta iya yi?
Gwamnati akwai abubuwan da za ta iya yi. Ai, shi ne na farko, tun tuni muke ba da shawara cewa gwamnati sai ta zo a cikin kasuwan kuɗi ɗin da ake bayarwa. Na farko, in ka kula kwanan baya an ɗauki mataki wanda ya fara taimako, amma kuma yana da haɗari. Amma an daure aka yi kai shi ne taimakon cewa in aka ba bankuna kuɗaɗe da sunan aikin gona, wanda masana'antu aikin gona za su same su, su je su siyo kayayyakinsu a samar da su. In aka ba bankuna kuɗaɗe domin 'yan makaranta su ma su samar da masu zuwa makaranta waɗannan kuɗaɗe a wannan wurare. To galibi da dama gwamnati sai ta sa ido a kan inspectorate waɗanda ke kula da kuɗaɗen daga babban bankin ƙasa, wanda kuma suke kula da kuɗaɗen a cikin bankunan kasuwanci, wanda a lokuta da dama za ka je bankunan kasuwanci sai a ce babu, sai ka koma kasuwan bayan fage ka samu waɗannan kuɗaɗe, wanda ya sa akwai wato haɗin baki tsakanin jami'an bankuna da kuma mutanen da ke parallel market, wato suke wajen cikin bankuna, waɗannan sai an sa ido a kai.
Wato kuma da sanin ita babban bankin.
Wato da haɗin baki ne, tunda abu ne wanda ka ce banki bankunan kasuwanci an ce an ba shi kuɗi kai kuma kace kace a baka form an ba form din da zaka cika ka nemi kuɗin an ce babu shi lokaci kaza to lokaci kaza nan waye ya san kuɗin da aka ba banki sai babban bankin kaza kuma waye ya san waye zai duba wada dawa aka ba kuma sun tafi kafashin wajen kaga dole sai babban banki wanda yake da jami'ai masu duba da waɗannan kenan to irin wannan sai an tsaya irin daka akan wannan an fahimta da inda kuɗaɗen ke tafiya haka kuma shi babban bankin ƙasa sai ya dawo da samar da kuɗaɗe akai-akai ga 'yan canji waɗanda kodayaushe su ne suke daga kasuwan ko kuma su faɗar da shi saboda da yawan kuɗaɗen da suke ta bayan fage sun fi dawowa ta cikin kasuwanci ta hannun waɗannan mutane saboda suke da manyan jami'an gwamnati suke da manyan 'yan siyasa.
Waɗanne irin mutane ne? Waɗanne irin mutane kake nufi? Mutanen biro da canji ko suwa?
Mutanen biro da canji, ai ba wannan biro da canji wanda bai da wani babban customer wanda zai kira shi a gida ko kuma a wanda yake da shi ya ce masa to ga kuɗi kaza a siyar ko kuma a nemo mun kuɗi kaza. Ba ɗan biro da canji wanda bai da wannan tunda suna zaune ne a kasuwar da aka ba su dama su yi kasuwanci da mutane. To amma dokokin kasuwancin da suke yi wanda babban banki ya sharaɗa musu shi bi su ne abubuwan da ya kamata in an bi waɗannan to zai rage kaiti wannan rashin tabbas na farashin dala wanda ya karkasu a kasuwanni daban-daban a cikin tattalin arziki daban-daban wanda yana da illa a farashin abubuwan da talakawa ke siya wanda a ƙarshe shi ke kwashe kuɗaɗen mutane lokacin da dalar ta ɗaga in ya kwakwashe kuɗaɗen mutane sai ya rage musu ƙarfi a kasuwa in ya rage musu ƙarfi a kasuwa sai a rage tafiyar tattalin arzikin ƙasa saboda ba za su iya shiga ya tattalin arzikin ba a ƙarshe shi ne sai ka ga an samu wannan yanayi na tawayar tattalin arziki lokacin da shi GDP growth rate wato ma'aunin tattalin arziki tafiyar sa ya rabu.
Wato dai ma'ana duka nauyin da zai dawo kan talaka.
Eh dama ai duka abin da aka ce kasuwa yana karewa akan talaka ne mara shi ko kuma wanda yake samu kaɗan tunda ai kullum akwai waɗanda suke flexible income waɗanda suke da samun canje-canjen kuɗaɗe ko kuma kuɗin su baya tsaye tsingau akwai kuma wanda kuɗaɗen su yana tsaye tsingau ne to waɗannan mutane wanda kuɗaɗen su ke tsaye tsingau ya riga an samu matsala tunda idan farashi abin da suke samu yana tsaye tsingau kuma farashi na ta canzawa to canzawar farashi zai kwace kuɗaɗen shi ne sannan kuma ba wani mataimaki da zai zo musu wannan ƙwarar hannu wanda ake cewa invisible hand zai ta kwace ƙarfin mutane a kasuwa.
To Malam Yashau na gode. To jama'a kun ji bayanai yanzu a madadin bakon namu Yashau Aliyu da sauran abokan aiki da Solomon Abo da Chubahiro Deodine da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri. Nisa Logarba daga nan birnin Washington DC ke maku fatan alheri.
Yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya.
Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin shirin sharhin jaridun Najeriya na wannan safiya. Za mu fara shirin ne da jaridan The Nation inda ɗaya daga cikin muhimman labaran jaridan ke cewa kimanin 'yan Najeriya 4,281 ne aka dawo da su gida daga ƙasashen Turai, Amurka da kuma wasu ƙasashen Afirka ta babban filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Murtala Muhammad da ke nan Lagos tun daga watan Janairu zuwa watan Yuni na wannan shekara. Kididdiga da jaridar ta The Nation ta samu daga ma'aikatar cikin gidan Najeriya ya nuna cewa waɗanda aka dawo da su daga ƙasashen na ƙetare zuwa gidan Najeriya sun hada da maza 2,823 da kuma mata 1,458. A cewar jaridar akasarin waɗanda aka dawo da su gidan an da su ne bayan da aka gano cewa sun isa ƙasashen ƙetaren ne ba tare da cikakkun takardun izini ba. Ita kuwa jaridar Daily Trust ɗaya daga cikin muhimman labaran jaridar na cewa mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku ya bayyana cewa 'yan Najeriya a shirye suke su zauna domin tattauna makomarsu amma kuma ba su shirya rabuwa ba kamar da wasu ke kiraye-kiraye a yi. Jaridar ta Daily Trust ta ruwaito mai alfarma sarkin musulmi da wannan jawabi ne a wajen wani taron tsaffin ɗalibai na makarantar horas da kwastocin sojin Najeriya kwas na 18 wanda aka gudanar a ƙarshen mako a birnin Abuja. Ita kuwa jaridar da banga ta ruwaito shugaban kungiyar gwamnonin kudu maso gabashin Najeriya da kuma kudu maso kudancin Najeriya gwamna Emmanuel Odom na Akwa Ibom na cewa gwamnonin sun damu matuƙa game da yawaitar kungiyoyin 'yan awari a yankunan nasu. Jaridar ta da banga ta ruwaito gwamnan na magana ne a wajen wani taro da aka shirya na gwamnonin kudancin Najeriya a jihar Imo. Jaridar ta da banga ta ruwaito gwamna Odom na cewa ko kadan ba su amince da matakan da kungiyoyi daban-daban na 'yan fafutuka ke dauka ba na bayyana rashin amincewar su da wasu al'ummomi da ke zaune a yankunan su ba. Yana mai cewa gwamnonin yankin kudu maso kudancin Najeriya da kuma kudu maso gabashin Najeriya na duba irin wannan kiraye-kiraye da ke ci gaba da fitowa daga yankunan su domin daukan matakan da suka dace domin tabbatar da Najeriya a matsayin kasa daya al'umma daya. Ita kuwa jaridar The Guardian labarinta na da nasaba ne da barkin wata cuta a jihar Cross River da ake kira Monkeypox Disease. Jaridar da ta ruwaito kwamishinan lafiya a jihar Dr. Inyang Asibong na bayyana matakan da gwamnatin jihar take dauka na magance bazuwar wannan cuta da ke ci gaba da yaduwa. Da wannan sharhi kuma muke kammala sharhin jaridan namu na Najeriya na wannan safiya. Huta lafiya.
Sanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana.
Assalamu alaikum. Ne magana malam mai ranar hula gulan jihar Bauchi. Zan yi amfani biyu zan yi amfani da wannan damar domin muka tambaya ta wanda suka ce Buhari ne ya kawo tsadar abinci, Buhari ne ya kawo tsadar kaya. Kuro Allah ya kama abinci ya sako da abin da hatsin da ake sayar da dawa 10,000 na san sun dawo 9,800 da wani abu. Kayan da muke so su irin kayan masarufi irin kayayyaki a Kano sun fara saukowa. To kuma su din waye ya kawo sauƙin su? Haka kurkaiwa kanku adalci.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya America. Suna na Sani Balak da ke guru Hausa a jihar Yobe Najeriya. Ina kira ga ƴan siyasar mu na Najeriya. Ya kamata ku ringa tunawa waiwai adon tafiya ranar farauta fa ranar fa ba a neman kare ji Hausa ya saka ci. Ku duba halin da talakawan Najeriya ne suka tsinci kansu. Talakawan ne suke fitowa suke zabar ku amma ƴan siyasa babu tsoron Allah a tare da ku. ƴan siyasa babu amana babu alƙawari.
Assalamu alaikum zan rubuta a cikin Amerika. Ina nake ta ajiya na ita da iyalai wanda suka kama tsarin jirgin ruwa a yawuri da muka ka ajiya na ga matan su da ƴan su biyan gina su. Allah ya ji ƙarfi Allah ya rahama su Allah ya sa su Allah ya ci gina ma yana su ya mai aljanu da jawo ne ga karmar ku na cikin kafin ne kada ra.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
A takaice mutane akalla 6 sun mutu sannan wasu kuma fiye da 35 sun samu raunuka sanadiyar bindigar da wani gidan mai yayi a Shatiletalin Atomic Junction da ke daura da unguwar Legon da ke bayan garin Accra babban birnin kasar Ghana a cewar hukumar kashe gobara ta Ghana. Kwamandan askarawan tsaro na musamman na juyin juyin halin Iran ya yi gargadi ga sansanonin sojin Amurka da ke yankin gabas ta tsakiya cewa za su fuskanci yiwuwar harin makamai masu linzami daga Iran din muddin dai Amurka ta kakabawa Iran sabbin takunkumi. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na ci gaba da nuna turjiya ta wajen bayyana shirin makaman nukiliyar kasarsa da cewa takobi ne mai daraja na kare kasar daga takala, duk wanda ci gaba da takura ma gwamnatinsa da shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe suke yi.
Masu haro da aka makawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato uku na agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Kada a manta domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata sai a garzaya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. In zama da din shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa da kuma Chibahiro Diodene da ya haɗa mana shirin sai injiniyanmu Zainab Abdulrahman wacce ta haɗa mana sautukan. Muhammad Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.